أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم نور قلوبنا بنور الإيمان، وأعذنا من شر نفوسنا والشيطان، ووفقنا لطاعتك وجنبنا الإتيان، واغفر لنا ولوالدينا والبلدان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة الفيل تنا karantar mana abubuwa guda hudu muhimmai. Abu na farko da suratul fil take karantar da mu shi ne darajar Ka'aba a wajen Allah Maɗaukaki, wato ɗakin Ka'aba, wannan ɗaki da yake Makka yana da daraja a wajen Allah Maɗaukaki. Saboda haka duk wanda ya tashi faɗa da Ka'aba kamar faɗa yake da Allah Maɗaukaki. Wannan suran kusan darasinka gaba ɗaya babban abin da take nuna mana shi ne wannan ɗaki, ɗakin Ka'aba, ɗaki ne wanda yake da martaba a wajen Allah Maɗaukaki. Don haka yasa Abrahatul Ashram lokacin da yayi kokari ya rusa wannan ɗakin, Allah Maɗaukaki ya hallaka shi. Abu na biyu da wannan sura, suratul fil, take karantar da mu shi ne wato Allah Maɗaukaki ya yi ni'ima ga Qurayshawa. Qurayshawa su ne mutanen da suke zama garin Makka, kabilar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya yi mata wata ni'ima ta musamman, domin ya kare wannan kabila daga barazanar makiya da kuma ta'adi da kafirai suka yi ƙoƙarin yi su ga cewa sun rusa wannan ɗaki, wanda ɗaki shi ne martaban Qurayshawa. Allah ya tsare su daga kaidi na kafirai, ya kwato musu dukiyansu da Abrahatul Ashram ya tattara kafin su shiga Makka da nufin rusa Ka'aba. Abu na uku da suratul fil take karantar da mu shi ne wato Allah Maɗaukaki yana yin uquba ga makiyarsa ta inda ba su tsammani. Idan Allah ya tashi kama makiyarsa, to yana kama shi ta inda bai yi zato ba. Shi ne fassara wa umli lahum inna kaidi matin, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida, wa yamkuruna wa yamkuru Allah, wallahu khairul makirin. kafiri yana nasa shiri, Allah yana nasa shiri. Shi Allah in ya tashi kama kafiri, bai kama shi ta inda kafirin yake zato, sai ta inda baya tsammani. Misali, annabi Nuhu, Allah ya kama mutanensa da ruwan tufana ya halaka su, ba su yi zato abinda annabi Nuhu din yake gaya musu cewa za a samu lokacin da ruwa zai mamaye duniyar nan, ba su yi zato wannan maganar gaskiya ba ce ba. Don haka Allah ya halaka su da azabar da ba su yi tunaninta ba. Ga annabi Salihu da ya taho da taguwa, annabi Salihu da ya kawo taguwa mu'ujiza ga kafiran zamaninsa, ya ce musu hadhihi naqatullahi, wannan taguwa ce ta Allah, don haka ku barta ta sha ruwa. Fa kazzabuhu fa aqaruha, me ya faru? Fa damdama alaihim rabbuhum bi dhanbihim fa sawwaha. Sannan ga Karuna, babban makiyin annabi Musa, ko cikin makiyin annabi Musa, wanda dukiya ta sa shi ya yi bore ya bijire ma Allah Maɗaukaki. Allah ya ce fa kasafna bihi wa bidarihi al-arba, sai muka nutsar da shi ƙasa, shi da gidajen nasa. Ga Fir'auna, Allah ya hallaka shi cikin ruwa. Wato in ka duba za ka gani duk wani kafiri da ke fada da addinin musulunci, Allah Maɗaukaki yana kama shi ta inda baya zato. Kamar yadda malaman tarihi suke cewa, Nimrudu Allah ya hallaka shi da sauro, sauro ya shiga hancinsa ya zama sanadin mutuwarsa. To wannan yana nufinta muku cewa Allah yana kama mutum ta inda ba ya tsammani. Idan kafiri ya zama mai ɗagawa, mai cika baki, mai ɗaga kai, to Allah yana hallaka shi ta inda bai yi zato ba. Duba misali da Amurkawa, wannan wata mu'ujiza ce, wata ishara ce, babu gani ne, wanda Amurkawa duna suna ganin cewa duniyar gaba ɗaya tana zama ne saboda sun ga dama. Randa duk suka bushi iska, duniyar za ta tashi. Suna da remote control na hannaka wannan duniya. Akwai da yawa waɗanda suke ganin Amurka tana matsayin Allah. Wallahi akwai da yawa, da yawa waɗanda suke tsoron Amurka fiye da Allah. Suna ganin Amurka ɗin nan ta san ko ina ita ke da ƙarfin duniya, don haka za ta yi abin da ta so duniyar nan. Fa atahumullahu min haythu lam yahtasibu, ba ga shi ba a suratul hashr a Qur'ani duka Allah ya gaya mana tuntuni, huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi min diyarihim.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم بأول الحشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب. يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار.
زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقوي يهودا وأهل الكتاب ستزم برازنا جرائيك مسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يكيم صحيح Allah yake bayaninku, yace huwa alladhi akhraja alladhina kafaru min ahli alkitabi, Allah ke fitar da kafirai min diyarihim, daga gidajensu, li awwalil hashri, ma iya cewa wannan shine akhirul hashri ko abin da ya auku ga Amurkawa. Allahu akbar, ma zanantum an yakhruju, ba ku zaton za su fita. Wa zannu annahu mani'atuhum fusuluhum min Allah, suna ganin tsaron su zai iya kare su daga Allah, suna da kyakkyawan tsaro. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا, الله يزوم متئين لباس الثماني, وقذف في قلوبهم الرعب, كما الله يجيب طرق الشرك, idan bushe ya kwana na yau gidan nan to gobe ba nan zai kwan ba. Allah ya ce yukhrijuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minin, suna rufe gidajensu da hannayensu da kuma hannayen masu imani. Waye kera jirgin sama? Musulmi sun suka kera jirgin ma nasu ne. Allah ya ce fa tadru kulura taqulul absar ya kuma su basira, wasu suna gani illa ce maganan abin da ya faru din nan a Amurka ko ba illa ba, wallahi gaskiya ne. Har yau ba su da hujjar cewa Osama bin Laden shi ya aikata wannan shi ne, domin annabi ne ya gaya mana unsur akhaka zaliman aw mazluman, muddin mutum musulmi ne ka taimake shi ko shi ya yi cuta ko an cuce shi. Kun tabbata Osama musulmi ne ko ba musulmi ba? To kuma annabi ya ce a taimake shi in shi ya yi cuta ko aka cuce shi, to ya za mu yi mu tabbatar shi ya yi cuta? A musulunci dai akwai ka'ida ta ɗaukar magana ko babu? To su ne za su koyar da mu yanzu. Me Allah ya ce wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun,
wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula.
Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun, karka yadda da su abin da baka da hujja a kansa, karka yadda da shi. Inna as-sam'a wal-basara wal-fu'ada kullu ula'ika kana 'anhu mas'ula. A ranar kiyama Allah zai tambaye mu kunnuwarmu, bakunanmu, zukatanmu, duk sai an yi mana tambaya akai. To yaya kawai dan an fito wai Amurkawa sun kama yayatawa a labarai CNN ko da BBC da sauransu cewa ai ga wanda ya yi shi ne sai mu yarda? Ina hadisi za ka fi kai da CNN ko BBC? Annabi ya tabbatar mana ya ce mana albayyinatu liman da'a wal yaminu ala man ankara, duk mutumin da ya da'awan wani abu sai ya kawo hujja, wanda ko aka yi da'awa kansa ya musanta ya rantse. Hadisin da ke cikin littafin Imam Bayhaqi As-Sunan mujallad na 10,250 yana ma cikin Sahih al-Bukhari da Muslim sashin sa. An bayyana liman da'a wal yaminu ala man ankara, wanda ya zan ka'ida ta alƙalanci. In ka ɗauke wannan hadisi alƙali wallahi ya shiga uku, tun ba shi da inda zai tabbatar da laifi ga mai laifi. Wannan hadisi shi yake karfafa shari'ar musulunci, albayyinatu liman da'a wal yaminu ala man ankara, su ma sun yadda don sun ce duk mutumin da ake suspecting ɗinsa, zargi ake, tuhuma ake a kansa, bai zama mai laifi sai an tabbatar da laifinsa. Ko ba ya constitution? To duk waɗannan sai mu kawar haka kawai da barazana su fito suna cewa Osama bin Laden ne. Kuma kuna gani ana kashe musulmi, kuna gani ana kashe musulmi, amma ba ku san ai maganar nan. Ya hayyu ya qayyum la hawla wala quwwata illa billah. Har ma an kai ga akwai wasu wurare da ake hana sayar da fosta mai hoton shi, sai an kama ta da hoton to kabulu. Muna da labari ma akwai sojoji da aka kore su saboda ko an same su da fosta na Osama bin Laden, don haka aka kore su daga soja. Akwai jihohi da dama wanda in ka tsaya tallakin waɗannan kalandu to ka shiga uku. To kai kuma ga abin da Allah ya gaya ma, don ba a baka hujja ba. Ai ya kamata a ce an fito an gaya ma duniya ga hujjar cewa Osama ɗin da shi ya aikata, ya fito ya ce ba shi ba ne. Ko bai faɗa ba? Ya ce ba shi ba ne, sun ce shi ne. Sun ce suna da hujjoji amma ba za su nuna ma kowa ba sai keɓaɓɓu. Amma ta'adin da za su yi kowa zai gani. Hujjojinsu ba mai gani sai wanda suka keɓe. Yanzu ba ka yarda waɗannan azzalumai ba ne? To babu mamaki ma Allah ne ya turo mala'iku suka janye jiragen nan wallahi. Wani ke faɗa mana maganar nan da safe, ni dai abin taki wallahi ya shiga raina. Ba mamaki mala'iku ne suka karkata ma akalan jiragen suka faɗa ɗakuna. Domin abin yana da ban mamaki. Suna da tsaro akan waɗannan gurare, World Trade Center, ga Pentagon, ga White House, tsaron da ke wannan guri a duniya ana ganin ba tsaron da ya fi shi shi dai na dan adam fa atahumullah min haythu lam yahtasib ga kamera na daukan yanda jirgin ya tafi ya shiga wato alamkar din da sai nan tamtar Allah ya saukar a kansu ne wallahi ashabul fil ba ku gani kuke gani sune dai ka san duk wanda aka ce yana da ba ka gani dan zanda da hoton jiwa ko saboda kuke da iko kuna ganin Amurka tana gani ita ce da karfi ya kamata mu karanta suran nan alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil karanta mu
بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول
haka duba wannan suran da kyau ka bi fassaranta ka dubi abin da ya auku da Amurka wallahi sai ka ga kamar Allah yana magana ne a kansu wallahi domin dukkan makiyin Allah halinsu guda ne makiyin Allah halinsu guda ne ko makiya Allah ne da akwai majidadin Amurka bai san a yi magana sam kuma sai mun faɗa kuma ba za mu bari ba wallahi za mu yi ta addu'a Allah maɗaukaki ya la'ance su Allahumma ahsihim adada wa qtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ta'adin da suka yi wa musulmai wallahi yana da yawa ƙasa guda ƙasar da duk duniya babu ƙasa da ta mallaki ahlus sunna tsantsa waɗanda ke imani da ayoyin Qur'ani da hadisan Annabi Muhammad sai ka tambayi wanda ya ji aikin haji duk alhazai in ka duba wato in ka ga afgani ka san wannan ka ga mutumin ki wallahi da ban suke da ka gan su ka ga makoya Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun bar sunna sai yanzu sai ana nuna muku ɓalo-ɓalo a fili an ci nasara kan taliban dama sun kuntata wa mutane mata ba su da yanci ana jefar da hijabi ana kiɗa ana rawa ana zuwa goma zaɓe ana aske gemu sai ka ce eh sun yi daidai har yanzu ba ka gane ba ya kai ɗan uwa Allah shi sa mu fahimta to wannan yana cikin mu'ujizozi na Qur'ani idan ka ɗauki ayoyin Qur'ani da'iman tafiya suke da zamani wallahi mu dai fatan mu Allah maɗaukaki ya kare mu daga sharrin zamani abu na hudu da wannan sura take karantar da mu Abu Hayyan wanda ya yi tafsirin Al-Baharul Muhit mujallad na 8 shafi na 512 yake suran tana mana al-bishir da haihuwar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin lokacin da Abraham al-Ashran ya kai hari Makka ya yi kokarin rusa Kaaba Allah ya halaka shi cikin wannan shekara aka haifi manzon Allah saboda haka haihuwar manzon Allah ta zo cikin wata shekara muhimmiya mai tarihi Allah ya ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashe baka gani ba ya kai Muhammad yanda ubangijinka ya yi ma mutanen jiwan nan ma'abota jiwa shi a nan bai gani ba saboda lokacin ma ba a haife shi ba amma wannan magana wato balaga ce hikima ce ta jan hankali kamar ana yi ne da mu al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ba ku taɓa jin labari ba yanda Allah ya hallaka waɗannan mutane sai yake alam yaj'al kaidahum fi tadlil ashe bai sanya makircin su ba cikin bata kaidi da suka kulla ashe Allah bai sanya shi cikin bata ba su sun yi nufin su rusa ɗakin Kaaba sai Allah maɗaukaki ya sa wannan azama ta su wannan nufin nasu ya lalace ba su cimma burin su ba a cikin aljami'a al-ahkamul qur'an tafsirin imam al-qurtubi mujallal na 20 shafi na 196 yake bayan Allah ya turo waɗannan tsuntsaye sun je fi kafirai da duwatsu kafirai sun gudu ba'atha abdul muttalib ibnahu abdullah sai abdul muttalib ya kira ɗansa abdullah shine baban annabi sallallahu alaihi wasallam yace masa ya bi sawun waɗannan kafirai ala farkin lahu yanzuru malaku min tilkar tsayri ya je ya duba menene ya faru da waɗannan mutane tsuntsayen nan da suka ta jifansu da duwatsu shin mutane sun halaka ko a'a fa idhal qawmu mushaddaqina jami'an abdullahi ya haude shi ya ji kawo waɗannan kafirai sai samu gaba ɗayansu kusan dukkansu Allah ya hallaka su illa kaɗan sigawa yake ke samu gefen hanya faraja a yarkubu farsahu kashifan an sakhirihi abdullahi ya dawo yana sukuwa har cinyarsa wato ta bude saboda gudu da yake da wannan dokin falamma dana min nadihim bi haythu yasmi'uhum as-sawt lokacin da yazo kusa sai suka tambaye shi ma wara aka menene ke bayanka wato me ka gani qala sai ce halaku jami'an ai waɗannan kafirai duk sun halaka fakaraja abdul muttalib wa ashabuhu fa akhadhu amwalahum abdul muttalib da shi da sahabbansa mutanen gari suka fita suka je suka ɗebi ganima kaga dai zuwan abraha makka yasa aka tattara dukiyansu yanzu kuma su suka bi suna ɗebo dukiyan waɗannan kafirai to da wannan shugabancin abdul muttalib maka'aba ya gama cika da wannan Abdul Muttalib ya kara samun girma a cikin garin Makka. Ibn Ishaq a cikin tarihi sai yake. Walamma radda Allahu al-Habashata an Makka, azzamat al-Arab Quraysh. Lokacin da Allah ya mayar da su waɗannan Habashawa ya kore su daga Makka, to daga wannan lokaci sauran Larabawa sai suka kama girmama Quraishawa da suke Makka. Suna cewa ai hum ahlullahi, waɗannan mutane mutanen Allah ne. Gashi Allah ya kare su. Allah yace alam yaj'al kayrahum fi sabulin sai yace wa arsala alaihim tayran abadin Allah ya turo muku wasu tsuntsaye jama'a jama'a mutatabi'a min kulli nahiya ta kowane sashi gabas da yamma kudu da arewa tsuntsaye ne suke zuwa wadannan tsuntsayen tarmihin bi hijaratin min sijil suna jifansu da wasu duwatsu min sijilin na konannen laka wato mimma kutiba lakum kamar wata aya da Allah ke cewa kalla inna kitabal fujjar lafi sijjin sijjin shine aka maida sijjin da namun kenan tun daga wuta Allah madaukake sarki ya rubuta kowane dutse a jikinsa akwai suna wanda za a hallaka shi da ita waɗannan tsuntsaye suka ɗebo duwatsun nan suka taho suna zuba ma abrahatul ashram da kuma sojojinsa ko kuma kamar misalin mutanen annabi lutu ne da Allah yake linursila alaihim hijaratan min tinin musawwamatan inda rabbika wanda bayan an gama yakin duwatsun wasu mutanen maka sun ɗiba suka ajiye domin tarihi ummu hani yar sayyiduna abi yar abu talib domin ita ke gaba da sayyidina Ali Jafar shi ma yana gaba da sayyidina Ali an ce tana da damki guda na waɗannan duwatsun da ta aje saboda tarihi duwatsun da Allah madaukaki ya turo waɗannan tsuntsaye da su suka hallaka abrahatul ashram da kafiran da suka zo tare da su Allah ya ce faj'alahum ka'asfin ma'qul sai ya sanya su kamar karmami da aka cinye wato kamar gona ce aka cinye amfanin ta aka bar ita karare kararen ma suna faɗuwa tashbihin wato qati'a awsanihim kamar yadda wato Allah ya daddace gabubban jikinsu yanda ka sai ka je gona gona da aka yi girbi yadda zaka ganta haka suke to wannan sura darasi guda hudun nan shi take karantar da ku to amma akwai wani abin lura kun ga Allah ya kare Ka'aba Abrahatul Ashram ya zo ya rusa Ka'aba, Allah madaukake sarki ya kare Ka'aba din nan. Abrahatul Ashram din nan daga ina ya taho? Daga Ethiopia, Habasha. To akwai hadisai da yawa da suke mana bayani kafin duniya ta tashi wani mutum zai fito daga Habasha zai rusa Ka'aba. Kun ga dai Allah ya kare ta, ya kare ɗakin Ka'aba, ba a rusa ba. Wanda ya taho rusa ta ɗin kuma mutumin Habasha ne, baƙin fata. To kafin tashin kiyama, in ji Annabi Muhammad, akwai wani mutum da zai fito daga Ethiopia zai rusa Ka'aba nan, shi kam zai samu damar rusawa. Da farko hadisi yana cikin littafin Bukhari, kitabul hajji, babi na 49, babu hadimil Ka'aba. Imam Bukhari yayi babi guda, yace wannan babi bayani yake yi a game da rusa Ka'aba. Nan gaba za a rusa Ka'aba, ga babi da yake magana kai cikin Sahihul Bukhari, hadisin Abu Huraira. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi yace, yuqarribu al-Ka'bata dhuwaykatayn min al-Habasha. Akwai wani mutum da zai zo daga Ethiopia, daga Habasha, daga Afirka zai rusa Ka'aban nan. Manzon Allah sai ya faɗi siffan mutumin, yace dhuwaykatayn, bai faɗi sunansa ba, yace mutumin yana da siraran kwabiri, ma'ana kafafunsa sirara ne, dhuwaykatayn, wato ne siraran kwabiri, zai rusa Ka'aban nan kafin tashin kiyama. Hadisi yana cikin Sahihul Bukhari, kuma yana cikin Sahihul Muslim, hadisi na 2909. Ibn Hajar ya fassara da cewa lahu saqani daqiqani, wato mutumin yana da kwabiri sirara, shi wanda zai samu damar rusa wannan Ka'aba. Siffar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi kenan, duk da yake babu sunansa cikin hadisan Annabi Muhammad, amma Annabi ya siffanta mana shi. Hadisi na 2 shima yana cikin Sahihul Bukhari, hadisi na 1595, Abdullah ibn Abbas yace ka'anni bihi, kamar gashi ina ganin sa, ma ni ina ganin sa, ko ba kuwa ganin shi? Annabi yana gaya masa habbai, yace ni ina ganin sa kamar gashi nan, aswad, baƙin fata ne mutumin, afhaji, sannan yana da wato abin nan dogayen kwabiri, yana da abin nan dogayen kwabiri, sannan sirara. Manzon Allah yace gashi ina ganin sa, ya kamauha hajaran hajar, yana tumbuke ɗakin Ka'aba ɗin nan dutse ɗaya bayan ɗaya. Hadisi na cikin Sahihul Bukhari, yana cikin Musnad na Imam Ahmad, shima a juz'i na farko, shafi 778. A cikin Musnad hadisi na 3 ya kawo wani hadisi na Abdullah ibn Umar, cikin shi kuma sifili na biyu, shafi 220, yace sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, naji manzon Allah yana cewa yuqarribu al-Ka'bata dhuwaykatayn min al-Habasha wa yatlubuha hilyataha wa yujarriduha min kiswatiha laka'anni anzuru ilayhi ufayji'u yadribu alaiha bimishakihi wa mi'walihi. Manzon Allah ya ce wanda zai samu damar rusa wannan ɗakin Ka'aba ɗin wani mutum ne mai siraran kwabiri, daga Ethiopia kuma zai fito, zai samu damar rusa Ka'aban nan har ƙasa, zai wato zai yi ganimar abin nan hilyataha, ado da ke jikinta duk zai zama ganimarsa, da dukiyar da ke ciki. Ya ce wa yujarriduha min kiswatiha, suturan da ake rufa Ka'aban nan ma zai tuɗe, zai ɗauke. Sai Annabi ya ce laka'anni anzuru ilayhi, kamar gashi ina kallonsa, usayli'u, mutum ne baƙar fata, ne siraran ƙafafu, sannan yana da tanƙo, ufayji'u, kuma hannayensa a bubbuƙare, kamar yadda ka san hannayen wanda cutan kututtuka ta samu. Annabi ya ce gashi ina ganinsa, yadribu alaiha bimishakihi wa mi'walihi, yace yana faran Ka'aba da diga da teburi yana kwashewa. Kun ga Abraha bai samu isa Ka'aba ba, Allah ya halaka shi. To amma ga wani kuma wanda zai samu daman rusa Ka'aba, kuma daga wuri ɗaya suka fito. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wanda Ibn Kathir yake cewa wa hadha isnadun jayyidun qawiyyun, wannan isnadi yana da kyau, yana da ƙarfi. Ma'ana hadisin nan dake cikin Musnad hadisi ne mai kyau, hadisi ne ingantacce. Sai hadisi na hudu, shi kuma yana cikin littafin Abu Dawud, hadisi na 4309 kitabul Malahim. Abu Dawud yayi babi a cikin As-Sunan littafinsa, yace babun nahyi an tahyijil habasha, wannan babi babi ne da yake magana cewa kada a tsokani Ethiopia fa. Kaga littafin sunan na Abu Dawud, babin da ya masa kenan yake kada a tsokano mana Ethiopia baƙaƙen fata, sunan babi kenan. Kun musulmi ya tsokane Ethiopia. Sai kawo hadisin Abdullahi bin Umar, kala annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, annabi ya ce uturukul habashata ma tarakukum, ya ku musulmai ku bar Ethiopia muddin fa sun bar ku, ku bar Habasha dinnan matukar sun bar ku. Fa innahu la yastakhriju kanzal ka'bati illa dhukwaykatayn min al habasha, manzo Allah yake don kuwa duk har duniya ta kashi babu mutumin da zai samu damar ganimar wato arzikin da yake cikin ɗakin Ka'aba sai wannan mutumin mai kananan kwabri wanda zai taho daga Ethiopia, daga Habasha. Domin akwai dukiya a cikin Ka'aba, dukiyar da yake da tarihi kwarai tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yana nan kuma har yanzu. Manzon Allah yake ba wanda zai wawashe wannan dukiyar illa wannan mutumin da zai rufe Ka'aba. Hadisi na biyar yana cikin Musnad na Imam Ahmad har yanzu, hadisin Abu Huraira, annabi sallallahu alaihi wasallam yake thumma yaji'u al-habasha, thumma taji'u al-habasha fa yaqribunahu kharaban, daga baya mutanen Habasha za su zo Makka, za su rusa ɗakin Ka'aba matukar rusawa. La yu'maru ba'dahu abadan, bayan wannan rusawa da za a yi ma Ka'aba har abada kuma ba za a sake raya Ka'aba ba, ba wanda zai sake gina Ka'aba har duniya ta tashi. Hadisai guda biyar kuma duk ingantattu, waɗannan suna cikin alamomi na tashin kiyama. To amma yaushe ne wannan abu zai auku? Yaushe ne wannan abin zai auku? Bi ma'ana yaushe ne wannan mutumin daga Ethiopia wanda Annabi ya siffanta shi da cewa wani mutum ne kuma ma mara kima, mai sanko, mara kyan fasali, baƙar fata, zai tafi ya rusa Ka'aba, yaushe ne zai samu wannan dama? Akwai hadisai kamar guda uku waɗanda suka fito da amsar wannan tambaya a fili. Hadisi na farko shi ne wanda ke cikin littafin Bukhari, Sahihul Bukhari, hadisi na 1593, hadisin Abu Sa'id al-Khudri, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yuhajjanna al-baita wa la yu'tamarna ba'da khuruji Ajuj wa Majuj, wannan ɗakin Ka'aban za a dinga zuwa aikin haji, za a riƙa zuwa kunsa ana ibadar haji, kuma za a riƙa zuwa umara hatta bayan bayyanan ya juju wa majuju. Inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ɗakin Ka'aba din nan alhazai da kuka gani suna tafiya aikin haji, mutane za su ci gaba da tafiya aikin haji, kuma za su ci gaba da tafiya umara har ma bayan bayyanan ya juju wa majuju. Ashe kenan yaushe ne za a rusa Ka'aba? Don hadisan Annabi sun tabbata mana idan an rusa ba a sake gina shi. Kenan za a rusa Ka'aba nan ne bayan bayyanan ya juju wa majuju. Sannan kuma ga wani hadisi wanda ke cikin littafin Imam Bukhari har yanzu da kuma littafin Imam Hakim, Abu Sa'id al-Khudri har yanzu shi ya rawaito. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taquma sa'atu hatta la yuhajja al-baytu, kiyama ba za ta tsaya ba, duniyan nan ba za ta kare ba sai an waye gari ba a tafiya aikin haji. Kafin duniya ta tashi za a waye gari ba a ma aikin haji kwata-kwata. Ashe kun rike ne lokacin babu Ka'aba, an riga an rusa ta, babu ita wannan dukan mu'jiza ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari da yake ba mu game da tashin kiyama to tsakanin abu biyu din nan tsakanin hadisai biyu din da muke samun amsa annabi yake bayan bayyana ya jujuwa majuju za a rika zuwa aikin haji kuma za a rika zuwa umara sannan annabi yake duniyan nan ba za ta tashi ba sai an waye gari ba a aikin haji ko da ke na ake tsakanin bayyanar ya jujuwa majuju da tashin kiyama lokacin ne wannan mutumin zai je ruka Ka'aba ashe ba yanzu bane domin tabbatar ya jujuwa majuju su zo ba bisa ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam karka yadda da bayanin da wasu ke yi a ce maka ai ya jujuwa majuju tarihi ne ko kuma duka babu gaskiya a kai ya jujuwa majuju suna da siffofi wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisai ingantattu kuma kowace siffa sai ta tabbata kafin nan a ce wannan shine ya jujuwa majuju ba bayani za mu yi a kansa ba amma akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke cikin littafin Muslim wanda ya yi mana bayanin wannan al'amari annabi ya nuna cewa annabi Isa zai zo alaihi salam idan annabi Isa ya sauko lokacin ne ya jujuwa majuju suke bayyana sai annabi Isa ya taho ya jujuwa majuju suke bayyana hadisi ne na cikin sahihin Muslim manzon Allah yake lokacin da annabi Isa ya sauko sai Allah ya gaya masa cewa inni qad akhrajtu ibadan li la yadani li ahadin bikitalihim to yanzu ya kai Isa na fito da wasu bayi na fa babu dan adam da zai iya yakan su babu dan adam da zai iya yaki da waɗannan bayin nawa ba su taɓa fitowa duniya ba sai yanzu don haka fa harrid ibadi ila tsuri ka tsare bayi na zuwa ga dutsen tsoro dutsen da Allah madaukaki ya ba mu annabi Musa littafin at-taura annabi ya ce wa yab'athullahu ya'juj wa ma'juj lokacin Allah zai turo ya'juj wa ma'juj wa yuhsaru nabiyullahi wa ashabahu to annabi Isa da mutanen kwarai wato duk sun killace a wani guri saboda kare kansu daga sharrin ya'juj wa ma'juj ba abinci shine annabi yake cewa hatta yakuna ra'su thawri li ahadihim khairun min mi'ati dinarin li ahadikum al-yawm saboda wahala ta yunwa manzon Allah yake kan taniya a wannan zamanin wato mutum zai fi sha'awan a bashi fiye da ake an baka sunallan zinare guda ɗaya kuma kenan abinci zai yi karanci saboda ya jujuwa majuju duk sun ci bayar gabu nabiyullahi Isa wa ashabuhu sai annabi Isa da musulmai su kama addu'a fi tawfiqin rahmar Allah fi tawfiqin Allah ya ubangiji ka hallaka waɗannan al'umma waɗannan halittu fi ta addu'a bayan wani lokaci manzon Allah ya ce fa yursilu Allahu alaihim an-naqfa sai Allah ya turo ma ya'juj wa ma'juj wasu wato tsutsotsi fi rikabihim tsutsotsin za su kama wuyansu fa yusbihuna farsha kama wasu nafsin wahida baki ɗaya sai a waye gari duk sun mutu a dare guda in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to idan suka mutu bayan sun halaka duniya ta yi daɗi annabi Isa zai samu shekaru 40 duniya a bayan halakar wato dujjal annabi Isa zai shekara 40 cikin hadisin Imam Ahmad da littafin Abu Dawud daga baya ya rasu musulmai su yi masa sallah a binne shi a garin Madina a ɗakin da aka binne annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kusa da kabarin manzon Allah to kafin mutuwar shi annabi Isa din annabi sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani cewa bayan Allah ya hallaka waɗannan ya jujuwa majuju din kuma ya haɗu nabiyullahi Isa wa ashabuhu ila al-ard sannan sai annabi Isa da shi da musulmai su gangaro daga kan wancan dutse din fala yajiduna fil ardi mawdi'a shibrin ba za su ga wani fikire daidai kamun hannu ɗaya na duniyan nan ba illa mala'ahu zahamuhum wa nasluhum duk inda ka duba duniya gaba ɗaya gawa ne na ya jujuwa majuju ko ina ƙarni yake yana wari manzon Allah yake babu kamu ɗaya na duniya inda za ka duba gurin da babu ya jujuwa majuju ya za a yi abin nan waɗannan gawayyaki? Fayar gaba nabiyullahi Isa wa ashabuhu ilallahi, da annabi Isa da shi da sahabbansa su yi tabkwaɗayin rahamar Allah, su yi ta addu'a, ya Allah an hallaka waɗannan al'umma, to kuma gashi yanzu ya za mu yi da gawa? Sai Allah ya amshi addu'ansu. Fa yursilullahu tayran, sai Allah ya turo wasu tsuntsaye, manya-manyan tsuntsaye, ka a alaƙin bakti, suna kama da wuyan, wato wuyan raƙumi, babban raƙumi. Fatahmiruhum, waɗannan tsuntsaye su ta ɗiban gawayyakin Ya'juj wa Ma'juj. Fatakruhum haythu sha'a Allah ta'ala, tsuntsaye za su tafi su riƙa jefawa wani guri can da Allah ya rufa. Duniya baki ɗaya sun awaye gari, babu sauran gawa ta Ya'juj wa Ma'juj. To sun mai yursilullahu matsara, sannan sai Allah ya saukar da ruwan sama. Za a yi kwana 40 ruwa ake ba ƙaƙƙautawa, ba dare ba rana. Kwana 40 la takinnu minhu baytu madarin wala wabari, wato babu wani gidgida wanda zai kubuta daga wannan ruwan saman da za a yi. Duk inda ka duba ginin rushewa zai, gidaje da sauransu. Fa yaghsilullahu al-ardha, Allah zai wanke duniyan nan, hatta ya furka haka zalaka, sai ya bar kasa kamar yadda kasan da babbe da babban wuri. An wanke dattin Ya'juj wa Ma'juj din nan baki ɗaya. Kuma yuqalu lil-ardh, sannan sai Allah ya ce ma ita kasa, an biti samaratiki, ya ce kasa ki fitar da duk ya'yan itatuwanki, wa ruddi barakatiki, ki dawo da albarkan da kike tare da shi da. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, to duk wani dan ice da dama can ake samu a duniya zai tsoro, zai yi amfani, kuma amfanin zai yi albarka. Shine manzon Allah yake siffantawa da cewa, fa yawma idin ta'kulu al-isabatu min ar-rumana, kafin misali dan itan rumman ko kuma ce dan lemu guda ɗaya, sai ka samu mutane kamar 50 kafin su shanye, saboda albarkan da Allah maɗaukaki ya ɗora ma ƴaƴan itatuwa. Wa yastazilluna bi kinfiha, manzon Allah yace wa yubaraku fi rizqi, hatta wato annal likhata min al-ibli la takfil fi amam min an-nasi, Allah zai albarka ma madara nono na dabbobi. Annabi yace nono na taguwa zai ishi ɗaruruwan mutane, idan aka tafi raƙumi, raƙuma taguwa kenan ko, a tatsi madaranka, manzo Allah yake ɗarurukan mutane za su amfana da wannan madaran, saboda albarka da yake jikin wannan dabban. Wallik haka min albakari na takfin kabilata min annasi, manzo Allah yake idan ku aka samu saniya guda, saniya ɗaya a tatsi nononka, nonon zai ishi kabila guda, kabila ba gari ba, kabila guda na mutane saniya ɗaya tak. Sai annabi ce wa likhata min al-ghanami la takfil fakhidha min an-nasi, in an samu akuya guda aka tatsi nononta, za ta ishi gayya guda na mutane. Fa bainama hum kadhalika, suna cikin irin wannan ni'ima duniya ta yi daɗi, duk inda ka duba ana kwanciyar hankali, amma kuma duk da haka akwai kafirai. Ana cikin wannan hali, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, "In ba'atha Allahu rihan tayyiba," sai Allah ya turo wata iska mai kanshi, "fa ta'khudhuhum tahta abaqihim," wannan iska za ta rika shiga ta hammatan musulmai, "fa taqbidu ruha kulli mu'minin wa kulli muslimin," duk wani musulmi, duk wani mai imani sai ya mutu. Ga duniyar ta yi daɗi, sannan kuma Allah ya ɗebe rayukan musulmai lokaci guda. Wa yabqa shirarun nas, lokacin ashararun mutane su za su rage ma duniyar nan, yataharajuna fiha taharujal humur, manzo Allah yace za su ringa barbara yadda kasan jakuna suke barbara. Fa alaihim taqumu sa'a, manzo Allah yace to akan waɗannan ne duniya za ta tashi. Wata riwaya kuma ta littafin Muslim, manzo Allah yake cewa, "la taquma sa'atu hatta la yuqala fil ardi Allah Allah," duniyan nan ba za ta tashi ba sai an waye gari a duniyan nan ba a kiran sunan Allah. To kake nan bayan bayyanar annabi Isa ne, lokacin da Allah zai sa duniya ta yi albarka, sai ya turo iska, wannan iska mai kanshi ta ɗauke rayukan mutanen kirki, musulman kwarai, musulmai da masu imani, kowa ya mutu, sai a bar mutanen banza kadai. To a wannan lokaci ne za a samu wani mutum daga Ethiopia da zai tafi Ka'aba ya ruta ta saboda ya ɗaya da albarkan da ke cikinta. Saboda haka ruta wanda zai ma Ka'aba a wannan lokaci ba shi da fa'ida, domin babu sauran musulmi dama, ko babu sauran musulmi, babu sauran mai imani, bare a ce ai an yi asara. To akwai wata mushkila da wasu malamai suke faɗa, suka ce ba akwai aya ba ta take cikin suratul Ankabut da Allah yake cewa awalam yarau anna ja'al
turuna wa bi'atillahi yakfurun,
awalam yarau yanzu sun kafirai ba ku gani anna ja'alna haraman aminan mun saka Makka ya zama huri ni amintacce, huri ni amintacce ga Allah, wato ba a yaki Makka, ba wanda ya isa ya yaki Makka. Wa yatakhaffafu an-nasu min hawlihim, gashi jefin Makka ana ta wato jama'a ana ta zare mutane, ana ta yaki, ana fashi, ana wa'ada, amma Makka lafiya, sai mutane ba su gani. Yatakhaffafu an-nasu min hawlihim, gashi jefin Makka ana ta wato jama'a ana ta zare mutane, ana ta yaki, ana fashi, ana wane ne, amma Makka lafiya, sai mutane ba su gani. Wannan mu'jiza ce, wannan abin mamaki. Shin Allah ya ce afa bil batili yu'minuna bi ni'matillahi yakfurun, yanzu suna imani da ƙarya ni'imar Allah kuma su butulce mata? Malamai suke cewa wannan aya tana nuna cewa Allah ya tsare Makka, awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, ba su gani mun wato sanya hurumi amintacce mun tsare shi? To tunda yake Allah ya tsare Makka, ya za a yi kuma a samu wani lokaci a tarihi da za a ce wani ya samu ya ci yakin Makka, ya ci Makka da yaki, ya za a ya kai faru? Inda wasu malamai suke irin wannan tambaya, sannan suna cewa habata Allahu al-fila qabla an takuna qiblatan, lokacin da Allah ya tsare Abraha al-ashram da ya taho Makka zai rusa Ka'aba, shi lokacin an haifi Annabi Muhammad ba haifi manzon Allah ba ko? Amma Allah ya tsare Makka, ba haifi manzon Allah ba. Bare musulunci ya zo duniya, bare a ce Ka'aba ta zama alƙiblan musulmai, lokacin da Allah ya halaka Abraha al-ashram Makka ba ta zama alƙibla ba. Sai malaman suka ce fa kaifa ba'da an sarat, to yaya kuma yanzu bayan Makka ta zama alƙiblan musulmai, sannan kuma a ce an samu wani da zai je ya rusa wannan guri, ya rusa Ka'aba? To amsar da malaman sunna suka bayar ita ce wannan aya da Allah ya ce awalam yarau anna ja'alna haraman aminan, mun sanya hurumi amintacce, la yadullu ala al-istimrari, baya nuna cewa wannan aminci da Allah ya ba ma Ka'aba zai ci gaba har zuwa tashin kiyama. Babu cikin Qur'ani inda Allah ya ce ya tsare Ka'aba har zuwa tashin kiyama ba za a rusa ta ba, babu wannan gurin, sai dai ya ce ya tsare Ka'aba. Kaga faɗin cewa ya tsare Ka'aba yana nuna maka cewa na wani lokaci ne. Ga hadisin Annabi ya tawaye nuna mana akwai iyakan tsaro da Allah maɗaukaki ya yi ma wannan ɗaki, in lokacin ya yi wannan tsaron Allah zai ɗauki abinsa. Ko bai cin haka ma, ai a tarihi mun samu cewa an yi yaƙi da mutanen Makka, duk da shike musulmai ne suka yaƙi su ya so, kuma har ta kai ga an rusa Ka'aba ɗin. Ba ma da daɗewa ba nan 1979 an yi faɗa wanda ya kai ga an rusa Ka'aba, wani gefe na Ka'aba. Da farko zamanin Mu'awiya, Yazid bin Mu'awiya, bayan rasuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam da kamar shekara 60, rikici ya auku tsakanin musulmai. Abdullahi bin Zubair, sahabin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zama shi ne halifa, ya yi da'awar halifanci ta yankin Hijaz, yankin da ya kunshi Makka da Madina sauransu. Sannan can kuma banu Umayya su kuma suna mulki ta gabas ta arewaci, bi ma'ana ta wajen Siriya. Fada ya kaure har suka turo Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi ya taho Makka, Abdullahi bin Zubair ya yi ta fada da shi har da ta kai ga an rusa Ka'aba ɗin nan. To yaya batun wannan aminci da Allah maɗaukaki ya ba mu ɗakin Ka'aba, sannan kuma gashi an taɓa samun lokacin da aka yi yaki har aka rusa Ka'aba. Malamai suka ce wannan fada da aka yi tsakanin musulmi ne da musulmi, sannan kuma ba niyyar ɗaya daga cikin su bane ya rusa Ka'aba din. Fadan ne dai ya kai ga har za a rusa wani gefe na Ka'aba. Malamai suka ce sannan na biyu, a tarihi akwai wata kabila da ake kiran su Al-Qaramifa. Al-Qaramifa wasu masu aqida, aqida ta Shi'a, sun taho sun yi yaki da Ahlus Sunna bayan rasuwar Annabi da kamar shekara 300. Da suka yi yaki suka samu rusa Ka'aba, har ma suka balle wannan bakin dutsen da yake jikin ɗakin Ka'aba, Hajarul Aswad, wanda ake dawafi daga, ake fara dawafi daga jikin sa, ko wanda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake dutse ne wanda yake daga aljanna. Suka balle wannan dutsen, suka dora ta raƙumi, suka kai ƙasan su. Sai da ya shekaru a wajen su, an ce ya shekara 40 a wajen su kafin nan daga baya aka dawo da shi. Kuma wannan bakin dutsen, lokacin da suka balle shi, an ce sun dora ma raƙumi ɗaya, sai da aka samu raƙumai guda 40. Sai an dora ma wannan raƙumi dutsen, idan ya tafi a nan da can sai ya mutu, amma ba su faɗu da ba. Sai a kamo wani raƙumi a sake dora mai wannan dutsen, sai da suka kai garin su. Kaga in kafirci ne an yi wasu da, sai da raƙumi guda 40 suka mutu, amma duk da haka sai da suka kai wannan dutsen garin su. Amma daga baya an dawo da wannan bakin dutse, aka sake mai da shi gurbin da yake. To duka wannan yana nuna maka cewa musulmi ne da musulmi suka samu sabani har aka samu irin wannan abin ya auku. Amma kafiri ya kai yaki maka ya ci nasara, ba zai yiwu ba sai wancan mutumin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi bayanin shi zai iya rusa Ka'aba. Shi kuma yaushe ne? Hadisai sun tabbatar mana zai zo ne gab da tashin kiyama, a lokacin da babu sauran musulmi a duniya. Don haka babu kafirin da zai iya zuwa Makka ya cika da yaki, babu shi. Duk da yake manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni, yace a fidda Yahudawa, firitta da Yahudawa daga ƙasan Larabawa baki ɗaya. Zamanin Sayyidina Umar ya gama koransu. Wannan bai nuna cewa dan sun zauna ƙasan zai zamanto barazana ga musulunci, ko barazana ga ɗakin Ka'aba, za su iya zuwa su rusa Ka'aba. Ana cewa yanzu Amurka ta yi sansani a Saudiya, tana ƙoƙari ne ta rusa Ka'aba. Za ta iya ko ba za ta iya ba? Ba za ta iya ba, saboda mutum ɗaya Allah ya bashi ikon rusa Ka'aba. Shi kuma wannan mutumin Annabi ya siffanta mana shi bakin fata ne, daga Afirka zai fito wani lokaci kafin tashin kiyama. Bayan ya juji wa ma juji sun zo, mun tabbata kuma ba su zo ba, don haka Amurka tana da sauran aiki. So garin Madina shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana akwai lokacin da za a waye gari ya zama kufayi. Birnin Madina, ka gani waɗannan gurare guda biyu sun samu hadisai ingantattu na manzon Allah cewa Allah ya kare su, don hatta dujjal ba zai iya shiga ba. Dujjal bai iya taka Madina, dujjal bai iya taka garin Makka. Amma akwai lokaci da zai zo wanda za a waye gari Madina baki ɗayanta ta zama kufayi. Hadisi yana cikin Musnad na Imam Ahmad, hadisi mai kyau. Sayyiduna Umar da kansa yake faɗa, yake la yasiranna rakibu bi janabatil Madina, lokaci zai zo da mutum matafiyi yana kan abin hawansa zai zo wuce gefen Madina, thumma la yaqulanna, sai ya tsaya sai ya ce laqad kana fi hadha hadirun min almuslimin kathirun, kun ga wannan kufayi, da an yi musulmai da yawa. Yanzu ba ko mutum ɗaya, in ji Sayyidina Umar, lokaci zai zo kuma hakan sai ya faru. Amma wani lokaci ne, shi ne wancan lokacin da babu sauran musulmi da ya rage a duniya. Matuƙar akwai musulmi a duniya, Makka da Madina babu mai cin su da yaki. Wannan shi ne alzikir da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana cikin hadisai ingantattu. Kuma yana nuna maka cewa wato kafirin da ya yi ƙoƙarin rusa Ka'aba kafin haihuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Ethiopia yake, wanda zai rusa Ka'aba ɗin nan shi ma daga Ethiopia yake. Kun ga ashe Allah sai tattara al'amarin waje guda. Ethiopia ɗin nan duk da yake yana iya zama sunan wani yanki ne na bakar fata, ba lalle bane ya kasance Ethiopian da muke fada, don Habasha Annabi ke fada. Habasha ko zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba ita ce Ethiopia dan tsada da muke magana ta yanzu ba. Malamai suna fassara ta da cewa Abyssinia. Abyssinia ko a wannan lokaci yana da fadi, tayi ma ta kunshi har zuwa misali Somalia ko har zuwa Sudan ko ma har zuwa Nigeria da sauransu, an je nuna dai daga Afirka ne. Mutumin da zai yi kokarin rusa cikin Kaaba, Allah shi ta mu gani. Za mu dakata haka.